Daga muryar Amurka a Washington DC. Tare da sallama a gare ku da fatan kuna nan lahiya da wannan yammacin Juma'a 11 ga watan Maris. Yau da gobe shirin matasa kuke ji kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 25, 22, 16. Da kuma ta internet a voahausa.com har wa yau kuna iya bin mu kai tsaye ta Facebook a shahin VOA Hausa. A Niamey babban birnin kasar Jamhuriyar Niger kuna iya jin mu kai tsaye ta VOA Africa akan mita 102.5 a zangon FM. A sauran sassan kasar ta Niger kuma kuna iya jin mu kai tsaye ta gidajen radio amfani da sarauniya da niyya a birnin Kwanni. Masu gabatar da shirin
Jamila Kabiru Fage
tare da Halima Jumrau.
A Jamhuriyar Niger an tsayar da yin zaben shugaban kasa zagaye na biyu a ranar 20 ga watan nan na Maris. Sai dai kuma ga muryar jam'iyyun hamayyar kasar da ake kira COPA ta dauki matakin kauracewa zaben. Ina ma'anar hakan? Me hakan yake nufi ga siyasa da demokradiyyar kasar Jamhuriyar Niger? Zaben zai yi kuwa ko ba zai yi ba?
To, a kokarin neman amsoshi da kuma karin haske da neman sanin abin da ke faruwa a kasar ta Niger, mun gayyato Nuhu Arzika, dan gwagwarmayar neman kyautata al'amura a kasar Niger kuma shugaban kungiyar Mouvement pour la Promotion de la Citoyenneté Responsable MPCR a takaici. Za mu tattauna da shi kai tsaye. Idan kuna da tambayoyi kuna iya rubuto mana su kai tsaye ta Facebook. Ku biyo shirin yau da gobe shirin matasa kuma ku kasance tare da mu domin ku ji bayani akan siyasar kasar Niger.
To, ko me ra'ayin wasu 'yan kasar Niger akan wannan mataki da gamayyar jam'iyyun hamayya ta dauka na kauracewa zaben shugaban kasa zagaye na biyu?
Sunana Muhammad Abdullahi, na leko harkar siyasa nan, na ga irin yadda suke tafiyar da siyasa. Ba sun dauko ta bane akan lokacin da mu muka san ana yin siyasa. Wanga yayi nan, wanga yayi nan. Duk inda sun kai irin su ɗan adawa tun farko da sun kasa akwai wanda suke so a haiddo musu. Su jira kotu ko kuma su ce su ba za su yin kandida ba za su bote ba sai saboda an sako musu mutunan abin da ya cancanta da shi. Mai yawanci duka boten da sun kai na farko ai shine an ka zuba ma da a hiddo shi. To, ƙur'a ba ita ke hiddo shi ba, shari'a ta ke hiddo shi.
Sunana Malam Al-Mustafa Hamadu. In an ke zaɓe an ke a sa duk takara cikin tsayi guda da zai neman zaɓe. Gashi na yau president din shi ɗaya ne ke ta yawo yana ta campaign, wanda ke zaɓe tare da shi sun ta yana kaso yana like. Har yanzu shi wannan mutunan da yake like Hama Amadu har yanzu ba juju ko guda bai zo ya tambaye shi ba. Ga kanan an kawo ka gaban juju biyu wannan guda ne wannan kuma na biyu yana ya ta tambaye Liberté Abosia da duk waɗannan da suke cikin affair in baby importe suma da suke kasanta lala shi ma ba shi kasanta lala shi ma ba a ba shi ba. Kenan muna ce ba su cikin adalci guda tare da waɗannan da suke cikin affair in baby importe. Ni na ji dadin opposition da miye sai nake na ji dadin opposition. Ina gani ke opposition ta gwada mana da ba ta yin ba ta haɗin kai a cuce ɗan kasar Nijar. Mine ne a cuce ɗan kasar Nijar? A gani na an yi election da bai yi adalci ba an cuce kasar Nijar, tunda mu ne ake kallo ɗan kasar waje, mu ne suke nan kallo.
Sunana Maman Nasiru. Za a iya samun gyara in mutane suna iya gane majunansu. Wanda yake iya gyara ƙasa haka ya kamata a yi, domin in ka diba zaben gada ake yi bai taɓa zama banza ba. Kuɗi ne ake zuba, ƙasa he ta kwashi kuɗi ta zuba don saboda ai harkar zaben ga. Idan ba su je zaɓe ba, aka je aka yi wannan zaɓen gwamnati shi kaɗai koko aka yi ƙin zaɓen, duk dai asarar kuɗi ne za a yi. Kenan gara su yi hankuri haka nan su je in Allah ya cije su sai samu, in kuma wa'ancan suka samu alhamdulillah sai a zamna duka gaba daya ayi kishin kasa.
Ni a inda ma naga kofa sun yi ba su yi dubara ba da ma suka ta yi zagayen na harin dan me sun kike cato sai an sako hamma a gani na ma kai takan yi ganin suke hamma ba shine ba zai zo wa na biyu, dan haka ne sun ka ta yi zagayen na harko. Yanzu da ya zo na biyu kenan sun ga kama musamman Sain Umar, ya kamata a ce Sain Umar shi ne na biyu a ra'ayin kowa da kowa, sai aka yi bazata hamma Ahmadu cikin kaso kuma ya zo na biyu, amma ba zai hana komai don saboda ai shi da kanshi ce ko gidan kaso yana iya ba wani abu ne ba lokacin da aka zai ga hinawar kenan. Sai a ci gaba wannan harkar siyasa ce a gani na duka ba a ciya su hukumin ba su lahi ba a ci hama bai da lahi, amma zaman shi gidan kaso ba zai kaci kasu don saboda zagaye na harko ma da yi shi gidan kaso yake.
Sunana Isa Garba Abdu. Abinda muke so ga 'yan siyasa su haɗa kanunsu ai aikin ƙasa yadda ya kamata, sabili da nan ƙasarmu Nijar ba mu san wani abu tashin hankali ba. To da misali idan akwai tashin hankali abinda za ka ci ma sai ya gare ka, da kuka kwanci hankalin ma ya aka ida baranta kama babu kwanciyar hankali. Tunda magidanci ya tashi bai da kwanciyar hankali, babu kwanciyar hankali ga iyali ga wani abun nan, munan ƙasarmu ba dai san ba mu san wani tashin hankali ba. Ai aiki su haɗa kanunsu ai aiki ƙasa ta ci gaba. Su iya ganewa fa ƙasa ga akwai ayyuka da dama, ba wannan rikicin siyasa ya kamata a kanu su ba, akwai abubuwa da dama wanda ya kamata aiki ne ga nan tukudu gaba gare su, ko rabi mu ci ba su dibi kasashen sauran kasashen makwabta mu kama hannun su ba. Nan akwai wasu kasashen mu nan makwabta a duka kamar su Mali ko kuma su Burkina, ta daga nan ake abu aiki musu komai. Amma yanzu idan muka waye gari muka duba ba wani abu suka himo kasashen nan, idan muka waye gari muka duba kasashen nan musu himo.
Kamar da muka shaida muku yanzu haka dai muna tare da Nuhu Arzika, dan gwagwarmayar neman kyautata al'amura a ƙasar Jamhuriyar Nijar, kuma shugaban kungiyar Mouvement pour la Promotion de la Citoyenneté Responsable MPCR a takaice. Jamila Kahin, mu ci gaba. Masu waɗanda ke biye da mu yanzu haka a Facebook suna ta tambaya wai da gaske an saki Hamma Ahmadu? Ba gaskiya ba ne ba a saki Hamma Ahmadu ba, saboda da kun saurari shirinmu da ya gabata wanda Ladan da Mahmud Lalo suka gabatar, akwai hirar da aka yi da Malam Mamman Sani wanda shine babban magatakardar jam'iyyar Modern Faluma na ta Hamma Ahmadu, kuma shine kakakin musamman na Hamma Ahmadin a yakin neman zaben da ake ma shine yake magana da yawun Hamma Ahmadu. Ya tabbatar da cewa ba a saki Hamma Ahmadu ba, Hamma ba shi da lahiya, za a kai shi asibiti dai amma ba saki bane. Bayani kenan. Hello, Malam Nuhu Arzika, salamu alaikum.
Salamu alaikum, kina lafiya?
Lafiya, hello, kana zimu?
Ina zin ki kware da gaske.
Ya wato, da farin farko dai muna godiya da ka karɓi wannan gayyata ka zo kai mana ƙarin bayani game da wannan dambarwar siyasa da ke faruwa a ƙasar Jamhuriyar Nijar. Amma ka muhara tattaunawa Malam Nuhu, wannan kungiya ta Promotion Mouvement pour la Promotion de la Citoyenneté Responsable, na tabbata masu sauraron mu a Ghana kamar da suna so su san me hakan yake nihi, kuma kamar me makasudin wannan kungiya, wani irin aiki take yi?
To lalle wannan kungiya ta mu ita ce haɗin gwiwa na ƴan ƙasa masu aikin warahulla domin kishin ƙasa da kokowa ta kare ƙasa da mutuncin ƙasa da kuma mutuncin al'umma ƙasa, musamman shine aikin da muke yi na kokowa kare haƙƙin adam da kuma tabbatar da demokrasiya ingantatta mai kyautata rayuwar ɗan adam da kuma mutunta ƙasa.
Yawa, to Malam Nuhu Arzika, gashi an yi zaben shugaban ƙasa da na 'yan majalisar dokoki zagaye na farko, aka zo kuma aka tsaye da ranar za a yi zagaye na biyu. Ana ganin kamar za a yi zaben kwatsam, sai kuma gashi gamayyar jam'iyyun hamayya kamar sun janye daga wannan zabe da za a yi ranar 20 ga wannan wata. Ko da yake akwai wasu bayanan da suka nuna cewa ɗan takara yana da kwanaki uku ya janye takarar shi, amma ga dukkan alamu Hamma Ahmadu bai janye takarar shi ba, su kuma gamayyar sun ce su ba za su zaben ba. Me ake ciki, wani bayani za ka yi wa masu sauraron mu?
To alhamdulillah, na gode miki, ina fata Allah Ubangiji sarkin sarauta mai kowa mai komi ya iya muna kuma ya kama muna kuma ya kare mu, ya kare ƙasar ta mu ta Nijar daga minahici da zalunci da ha'inci da yaudara na waɗansu mutane wanda son rai da son kai ya yi ma katutu a cikin zuciya.
Amin.
Na farko dai yana da kyau a matsayinmu na 'yan ƙasa mu duka, mu da muka yi kokowa domin a yi kokowa ta demokrasiya ingantatta, ma'anar demokrasiya dama ce aka ba 'yan ƙasa domin magana ƙasa a yi da su. Kowa ɗan ƙasa ko menene matsayinka a cikin ƙasa, kana da 'yancin magana da ta shafi ƙasa a yi da kai. Magana ta rancen kuma ta yi da al'amuran ƙasa aka ce wajibi ne, al'umma ita ke da iko a hannunta. Amma tunda ba a iya yin ikon kowa shi kama a zo a yi gaba ɗaya, don shi ake zaben wakilai na ƙasa, shi ne ƙuduri na shidda na kundin tsarin mulki namu na ƙasa ya ce. Al'ummar ƙasa ikon nan nasa da take da shi ne take zaben wakilai wanda ta gaya sun dace su wakilce ta domin su yi aikin nan da kundin tsarin mulki ya tsara domin a yi shi don unhwanin ƙasa da al'ummar ƙasa. Ba ana yin zaɓe ba ne don wani mutum ko don wani farti ko wani gungun farti. Ana zaɓe domin a ba al'ummar ƙasa damar ta zaɓi 'yan ƙasa a cikinta wanda al'umma sun gani ya dace su ba shi haɗin kai a zaɓe shi ya yi aiki cikin kundin tsarin mulkin ƙasa. An daidaita aikin da kowa ya kamata a yi daidai wa'adin da ya dace ya ce zai wannan aikin, musamman cikin wakilai. Na farko akwai shugaban ƙasa, ana zaɓe na shugaban ƙasa domin a ba dama duk wanda yake da niyya da guri na son shi wannan aiki na shugabancin ƙasa. Akwai aikin shi duka an sanar da kowa a cikin kundin tsarin mulkin ƙasa, menene aikin shugaban ƙasa kuma ya ya kamata shugaban ƙasa ya yi aikin, mi ya wajabta gare shi, mi ya aikin shi. Kuma akwai 'yan majalisa su ma a matsayinsu na wakilan al'ummar ƙasa, ba wakilan farti ba ko wakilan jiha ko gungu ko wani ƙawance ko wakilan wani wata ƙabila. Wakilai ne na ƙasa, in kana da matsayin da fite Allah ya ce doka ta ce a ciki in kana da wannan matsayin ka zama wakilin jama'a gaba ɗaya, wakilin ƙasa. Kuma kowane ɗan ƙasa yana da shirin kai aiki na ƙasa a can zauren majalisa yadda doka ta tsara. Amma abin da yake abin baƙin ciki a nan, Halima, Halima, kina cikin wanda muka yi kokowa tare da ke lokacin da muka fara wannan kokowa a yi demokrasiya a Nijar. Gurin da muka sama gaba Nijar a yi demokrasiya ingantatta nagartatta mai ba da dama a yi aure da dokar ƙasa ta tsaida da kuma tsarin ƙasa ya tsaida don a yi tsari don unhwanin al'umma ba don unhwanin ɗansu mutane gungu-gungu ba. Sai aka wayi gari yau gashi mutane sun kawa jam'iyyoyin siyasa siyasa da hankalin yaudara al'umma da hankalin zalunci da hankalin cuta da hankalin son kai da hankalin tsare abin da yadda mutane ai musu matsayi su samu matsayi a cikin aikin kasa aikin gwamnati domin su yi katutu da matsayin da Allah da suka samu a zalunci al'umma a cuci jama'a kasa kuma a cuci kasa gabaɗaya so ran nan shi ne yasa mutane ga dokoki wa na ji ana gani yadda suka tsara abin da ya kamata ya halima sai gani an kawace an mai da dokoki da man
yanzu wannan mataki da gamayyar yan hamayya suka dauka na kauracewa wannan zabe me yake nihi ga demokradiyyar kasar Niger wannan zabe za a yi shi ko ba za a yi shi me yake faruwa wani bayani zaka yi mana mu gane da mu da masu saurare
cikin dokoki na kasa na shirin zabe babu inda an ka bada dama dan kasa da ake cikin zabe ce ya dauke da ya dauki niyyar shi dakatar da shiga cikin shirin zabe babu dan chance suspension zabe ko ka shiga ciki ne ko ka kawace kuma haki ne na dan kasa ne ya shiga kuma haki ne na dan kasa ne ya kawace ko ya dan kasa da izinin ya kaurace ko kuma hakin shi ne in yana so ya shiga hakin shi ne a bashi damar shiga amma akwai sharuɗa ko gani ya shiga yanzu matsalar da muke da ita nan kasa ga te gani a wani ake ta juyawa ana ganin domin a huda mutane a huda hankalin mutane bisa wata magana da ba ita ba tun daga dokokin kasa ga su yadda suka tsara ga abin da suka tsaida ga abin da ya kamata a yi ga abin da an ka bada izini a yi ga abin da an ka hana a yi ga abin da an ka ce a yi kuma mutane abin da sun ga dama suke yi yadda ransu suke so bayan dokokin kasa suka tsaida ba shine matsalar da muke da ita Halima tun da farin wannan matsala ce ga na hukumar gwamnati da an ka ce an kawo kiran waje na cewa wa'adin shugaban kasa mai ci yanzu ya kamata a yi zabe na sabon shugaban kasa doka ta ce cikin wa'adi tsakanin kwana 30 zuwa kwana 40 ya kamata a ce an yi wannan shiri domin a yi zabe na zagaye na farko na shugaban kasa in zaben ba samu wanda ya ci gaba ba musamman wanda ya samu ya lashe tun da farko kenan wajibi ne dole sai an yi zagaye na biyu domin a raba wanda Allah ya bada masu zo da na farko da na biyu ko kuma in na farko ko na biyu cikinsu akwai wanda an da wata matsala daga hana mashi ya a ci gaba da shi yana da intin ko a zamanto matsala iri uku suke matsala ta farko tana ya zamanto Allah ya mutun cika a cikin lokacin kenan dole za a sake shi a bi dan takara mai bin shi ko kuma mutumin da niyyar shi ya ce shi wannan takara ya fasa baya son yin takara da wani shi yanzu ya fasa ko kuma mutumin ya zamanto yana cikin wani kangi wanda kangin nan ya hana mashi dama a yi takara da shi to in kana cikin wannan kangin da ya hana maka a yi takara da kai wajibi ne doka ta ce a kai ga na gaba musamman na uku shi za a gama da na farko a yi aiki da shi ko kuma in na biyu ne in na farko ne yake da matsala kazalika in duka wannan ba'in na uku bai da dama ana wucewa a kai ga na hudu in na hudu bai da dama ana wucewa a kai ga na biyar da da muke tun da yana da ɗan takara su 15 haka ne za a yi kaɗan sai an kai ga na ƙarshe amma duka wannan abu doka ta ce kuma ba a iya a wuce kwana uku bayan an huɗu sakamakon zaɓe ba a wanda yake da niyyar cewa ya jaye ya zamanto ya kwatanta ya jaye cikin wannan wa'adin kwana uku in wa'adin kwana uku ya wuce babu wani zancen jayewa da baya wanda za ta iya aiki da ita domin a ci gaba da zaɓe kenan dole ne wanda yake nan wanda abin ya kai gare shi bai jaye ba shine za a riƙewa a kan ɗan takarar da ya kamata a gama da wancan guda to a yanzu wannan zancen da ake su waɗanga mutane ƴan party wanda suka yi magana su ƴan party ne coalition ce ta yi magana na party amma wanda yake da izinin magana ya ce ya jaye cikin zaɓe doka ba ta ba wani ya magana da sunan shi ba sai shi kanshi ɗan takarar shi ne ga cewa tun da dama da ya taka shi ne ya taka da sunan shi amma da rigar partin da yake mashi gurin baya ko kuma rigar gungun partin da suke mashi gurin baya amma in za a cewa a jaye inci shi yake da shi sai kuma in ya ba wani mutum wanda yake mashi wane da suna na wakilce ka je ka yi abu ka kaza da sunana. To lokacin nan ne za a aiki da abinda wannan mutum ya wadi da sunan shi akan an sani da shaidun shi ya ba da izinin a yi da sunan shi. Kenan nan wani ya yi maganganu ta na ta'a ko shi ya fasa ko shi ya jinkirta to ba tunda babu zantan jinkirtawa a cikin zaɓe. A cikin zaɓe wa'adi ne ke da kuma wanda dole a yi aiki da wannan wa'adi. In wa'adin ya kai ba a yi ba kenan an shiga cikin wani hali wani rudani wanda kundin tsarin mulki bai nuna ba yadda ya kamata a yi shi a nan Nijar. A waɗansu ƙasashe musamman a wurin shi an nuna cewa ko da an samu dambarwa wanda ta hana a ce ba a samu dama an kai zaɓe ba aka samu wake shugaban ƙasa a sabo kamin lokacin ya kai na wa'adin mai ci. To lokacin na an ce lalle ya zo ƙarshen wa'adi amma yana iya ci gaba da matsayin shugabanci sai lokacin da an ka samu damar yin zaɓen wanda sabon zaɓe a cikin wa'adin da aka tsaida. Amma a cikin waɗansu ƙasashe musamman da yake na muni zaɓa a cikin ba ka gani kwanakin baya an gani a wata ƙasa musamman kamar Haiti lokacin da aka zo wa'adin shugaban ƙasa ya ƙare kuma zaɓen bai ƙare ba sai mutane suka tashi gaba da suka ce to ai tun da wa'adin ka ya ƙare kai yanzu ba kai ba ka matsayin shugabancin ƙasa kai dama ɗan takara ne in ba ka tun da kana takara kenan wa'adin ka ya kai kenan ba wani abu sai dai a ɗauki matakan sa gwamnati ruwan ƙwarya wanda zai ci gaba da jagorancin ƙasa kamin a yi zaɓe ingantacce.
Yawa Nuhu a Nijar ma ana gudun kan hakan ta faru saboda akwai bayanin da ya nuna cewa ranar 1 ga watan Afrilu wa'adin shugaba Muhammadu Isu zai cika. To idan ba a yi zaben nan ba kuma aka zo wannan wa'adi ya cika kaka kenan. Saboda haka za a yi wannan zaben ko ba za a yi shi ba.
Yau ai dan shi ne ke sa ga gani ga hali in mutun ya dibiye da yadda tahiyar ta ce ko taki sa ga sauran mutane ɗan siyasa ai akwai waɗansu kamar wannan hurin ne suka sa ma gaba na cewa a yi abin da zai gurɓatar da tahiyar zaɓe domin a kai wa'adi ya kai inda shi shugaban ƙasa wa'adin shi ya kai kuma ya kamata ya zama to kenan in wa'adin shi ya kai ba a yi zaɓe a yi da zaɓe ba kenan ya ƙare matsayin shi na shugabancin ƙasa don kenan za a shiga wani hali da wani matsayi shi ne waɗansu cikin 'yan siyasa in kiji maganganunsu da kalamunsu a kowannen guri gare su amma abinda dokar ƙasa ta kwatanta mutane sun fara zancen cewa ana yi ba a aiki da waɗansu wa'adi da kaza da kaza ba. To nan Nijar abinda ya kamata kowa ya riƙe don Allah kuma mai yi ya yi don Allah in za ka yi ka yi don Allah magana guda ce da kai ita ce gaskiya in ka yi aiki da ita ko duniya ta tashi ko ina ka kai babu wani sake abin da ke aiki da gaskiya. Doka ta ce in za a zaɓi sabon shugaban ƙasa in ƙarshen wa'adi na wani shugaban ƙasa ya kai dole a yi shi tsakanin kwana 30 kamin ƙarshe ko kwana 40 nan sai ni aka zo wadda hukumar zaɓe aka bata ita da take da matsayin doka na ta yi tsarin hukuncin zaɓe tsarin zaɓe ta zo ta zanna da ana kawata da mutanen ta tare da kowa da kowa an ka zo aka yi magana aka yi taro aka ce to jama'a yanzu ga mu an ba mu wa'azi duka musamman cikin kwana 40 ne ya kamata a yi komi da komi domin a samu sabon shugaban ƙasa kuma ga cikin kundin tsari na mulki an nuna cewa ƙuduri na 48 aikin zaɓe na shugaban ƙasa a Nijar wajibi ne a yi zagaye na biyu in ba a samu ba wanda ya ci zaɓe a cikin bugu guda musamman ya samu kashi 50 da wani abu cikin zaɓe ka zagaye na uku kenan dole ne sai an yi zagaye na biyu. To kenan in akwai alamun zagaye na biyu mu zauna mu diba mu gani ya ne za mu yi wannan tsarin raba aiki tsakanin mu duka da mu ɗan sami da ku ɗan ku constitutional da duk sauran a diba a gani da su wanda ya takara a diba a gani yadda ya kamata a yi chronogram wanda zai aiki da duk waɗanda wa'adin da aka kwatanta musamman aka ce to za a aiki a ɗauki rana ta farko na kamar a ɗauke ta za a yi kwana 40 kamin ƙarshe shi an ma'aure aka ɗauki rana ta 21 ga watan Februari kenan aka yi zaɓe na farko ga watan Februari ranar nan ne aka tsaida zaɓe in aka yi shi ba a samu wanda ya ci ba da aka ƙare aka gano cewa ai ba a samu wanda ya ci ba ya lashe tun da farko wannan maganganun da sauran mutane suka yi ta bayyana wanda ni ban na son zancen sai yanzu da kotun koli ita ma ta yi naka nazari ta yi shari'a ta yanke shari'a cewa ga irin zaben da an kai dole ne sai an yi zagaye na biyu. To dama cikin wannan chronogram na semi ai an tsaida cewa in ta kama ayi koroga ayi zagaye na biyu, an yi shawarar tsaida rana na 20 ga wata wanga da muke cikin shi. Kenan kowa ya san da zancan, babu wani wani mahalicin da bai san da an tsaida rana ba. In ta kama ayi zagaye na biyu an tsaida rana 20 ga wata ayi, kuma an kai wannan magana ko ina mutane sun ba da haɗin kai a cikin kundin a nan cikin semi an yi wannan taro a can an ɗauke shi an kai shi wannan majalisa na sandika ina na fafi wanda suke ce masu NDP musamman inda suke nazarin cewa ya ragowar matsalar dambarwar siyasa a ga mutan ayi magana. An kai wannan magana can gwamnati an sanar da shi zancen chronogram, an sanar da shugaban ƙasa, an yi fara aiki bisa kan chronogram. A cikin chronogram an tsaya cewa yadda an kai zaɓe an ba semi wa'adin kwana biyar ka tattara sakamako ta baya kotun koli, ita ma an ba ta wa'adin kwana bakwai domin ta yi ta diba ta aikin da ya kamata ta samu ta faɗi sakamakon in ya yi ko in bai yi ba. Yannan da baya in ta yi ta ƙare ita ma, to in akwai zagaye na biyu za a ci gaba a tsaida ranar zaɓe ranar 20 ga wata wannan. Kenan sai a fara yin kampani ranar da wansa ake da radda ita kotun koli ta kare aiki. In aka yi wannan ranar na aka fara kampani, to za a yi zaɓe ranar 20. In an kare ranar 20 an ba koti an ba semi kwana uku na ta tattara zaɓe ta waɗi sakamako ta aika ma semi, ita ma an ba ta wa'adin kwana biyar domin ta waɗi sakamakon cewa gashi wanda anka tsaida shugaban ƙasa a cikin lokacin da anka tsaida. Kenan ga wanda an kai wannan chronogram an tsaida yadda ya kamata a ce kamin wanga wata ya mutu an san wane ne a shugaban ƙasa da an ka jama'a san zaba a yi bisa kan tsarin zaben da ake. To yanzu mutane da yake akwai su da wata manaƙisa da wani hankali da bayan sun wama da haɗin kai cikin wannan tsare-tsaren da aka tsaida sai suka fara ɗauko cewa ai wa'adi mu an ba mu inci na mu kwana goma sha biyu muna nan muna nemo abin da za mu kawo suka ga zaɓe don kotun koli ta yi aiki da sukanmu domin ta yi tsabara. Yanzu to ai kotun koli wa'adi ne an gabata an ka ce da yadda ta samu sakamako zuwa kwana goma sha biyar ba aka bai kamata ta wuce kwana goma sha biyar ba. Wannan shi ne doka ta faɗi haka nan ƙarara. Amma da an ka zo an
kai Malanu ga tambayoyi suna shigowa ta Facebook. Akwai wani Aliyu Sani ga dukkan alamu daga Najeriya ya rubuto yana cewa gaskiya ni ban ji daɗin yadda siyasar Niger ta zama irin ta Najeriya ba. Ga kuma Muhammad ɗan India wanda shi tambayar da yace ai maka yace Professor Attahiru Jega tsohon shugaban hukumar zaben Najeriya ya kai ziyara ƙasar Jamhuriyar Niger. Kamar ga kungiyarku ina ma'anar wannan ziyara da Jega ya kai ƙasar Jamhuriyar Niger, me hakan yake nihi a gare ku?
Alhamdulillahi lalle wannan tabbat ne Professor Attahiru Jega ya zo a nan Niger domin ya kawo ziyara a ƙasar mu kamin ya zo ma shi da kanshi wanda ya abin nan ya shiga kambacin shi bayan zaɓe wanda yake shugaban INEC din a yau din nan shi ma sun zo nan sun yi tawaga sun zo kamin a yi zaɓe na zagaye na hoko kuma ya shi sun ka bada bayanin cewa in Allah ya yarda shi ma a tayar shiga da kanshi ya ce a matsayin shi na tsohon shugaban INEC na Najeriya yana son kawo ziyara Niger domin su tattauna da mutanen INEC na Niger domin yana iya ci ga irin kokarin da ga irin experience din da yake da.
Yau Malam Nuhu lokaci ya fara daga mana hannu, ina ma'anar wannan ziyara gare ku?
Kuma ina ganin kamar haka nan ne tunda lokacin da ya zo ya haɗu da su kuma ya haɗu da sauran 'yan farti-farti ya yi da su a jan ya kwatanta musu irin matsalolin da suka fuskanta a Najeriya irin
To masu saurare abinda ya sauka kenan kun ji tattauna da makai kai tsaye da Nuhu Arzika ɗan gwagwarmayar neman kyautata al'amura a ƙasar Jamhuriyar Niger kuma shugaban kungiyar MPCR wato Mouvement pour la Promotion de la Citoyenneté Responsable a ƙasar Niger. Duka iyakacin shirin kenan yanzu a madadin
Jamila Kabiru Fage
da Jule Leathers Gresham wadda ta haɗa mana sauti da Mr. Vasco wanda shine injiniyan mu da kuma waɗanda suka biyo mu ta Facebook kamar Mustapha Danjuma, Innocent Magaji daga Grenoble, France da Muhammad Dan India da Idris Muhammad Fage da Haruna Abubakar da Abdul Gregor waɗanda muke magodiya sosai sai ranar Litinin idan Allah ya nuna mana.